Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
da ni Amina Buhari Auna.
Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda yau ma 11 ga watan Disamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan tallafin da Bankin Duniya ya bawa Jamhuriyar Niger domin inganta ilimi musamman ma na mata.
In aka dauka a duk duniya mata su ne gaba, kai ba duniya ba sha'anin makaranta ba, ko a gida ne ai mata ne gaba. Maza kurin bi min mata muke yi, muna so kasar mu ta ci gaba, dole sai mun kuna da karatu mata.
Kin san mako biyu da ya wuce ministan ilimi na Niger ya tattauna da babban bankin duniya domin su daidaita akan kudin tallafi na dala miliyan 100 domin samun ci gaba a bangaren ilimi musamman ma na mata, yadda kika faɗa. Yanzu za mu ji daga hiran abokin aikin mu Abdul Aziz Adili Toro, wanda yayi da Dr. Dauda Mammadu Marti, shi ministan ilimin Niger, da kuma daga ƴan jamhuriyar Niger din kansu.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce ta ya kuke ganin ya kamata a yi amfani da tallafin kuɗi dalar Amurka miliyan 100 da Bankin Duniya ta bawa Jamhuriyar Niger domin inganta harkar ilimi. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Bahari Yahaya Unguru, jihar Yobe, inda ya ce ya kamata gwamnati ta yi amfani da kuɗin wajen samar da makarantu a cikin karkara da samar da kayan karatu wanda ya dace ga ko'ina cikin ƙasar. Na gode, ku tashi lafiya. To mun gode.
Sai Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda ta ce eto ni dai a ganina saka tsoron Allah a cikin kowane lamari shine kawai mafita, domin an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya ƙara ɗaukaka mana gidan rediyon VOA Hausa mai dimbin falala da tarin albarka.
Sai kuma sako na gaba daga wurin Prince Husaini Mika, dan masanin Rijau, dan kishin matasa, inda ya ce biyan malamai akan lokaci tare da sayo musu kayan aiki irin na zamani.
Sai Ibrahim Salisu dan Kaduna da Usman Muhammad Madibo, inda suke cewa salam yau da gobe, hakika tallafin dalar Amurka miliyan 100 da Bankin Duniya ta baiwa gwamnatin Niger, Allah ya sa ka da rijiya ta bada ruwa, amma kuma guga ta hana.
Sai kuma amsa daga wurin Musa Adam Adam Musa, inda ya ce haba yau da gobe, an jima ana gafarar sa bamu ga kaho ba, tallafi nawa aka bada bamu san an bada ba.
Sai Zainab Musa mai addu'a, inda ta ce ya kamata dai ayi abin da ya dace da wannan kudade dan taimakon talakan Niger, kar ayi kashin dankali babba ya danne karami.
Sai kuma sakon Bala Muhammad Dambam, inda ya ce to mu dai fatan mu kan rijiya ta bada ruwa guga ta hana.
sai dahiru badamasi bulkachuwa inda yace haba yau da gobe an fajima ana ruwa kasa na shanyewa fatan mu dai Allah ya sa wannan karanta sauya zani amin abinda ya kamata kuwa shine gina makarantu ayyukan karkara samar da ruwan sha da kuma asibitoci ba cinye kudaden wajen yan siyasa ba a tashi lafiya yau da gobe sai Isa Kopsi inda yace lalle wannan tallafin abin yabawa ne kuma ba shakka inda har gwamnatin Niger ta tsara kashe kudaden a hanyoyin da suka dace zata iya wata sabuwar duniya sai dai yana da kyau a kula wajen neman waɗanda za su tafiyar da kashe kudaden domin kada rijiya ta bayar guga ta hana
sai kuma amsa na gaba daga wurin mamman Sani Isa inda yace salam yau da gobe ni dai fata na anan shine Allah ya bamu damar yin amfani da su bisa hanyar da ta dace
sai Umar Adamu Katagun jihar Bauchi Nigeria inda yace ni a gani na ya kamata mahukuntan jamhuriyar Niger su yi amfani da wannan kuɗi wajen kyautata karatun ƴaƴan talakawa ta hanyar samar musu da kayan karatu na zamani
sai kuma amsa daga wurin Suleiman S Fulani inda yace salam yau da gobe fatan alkhairi nake gare ku ya kamata wannan tallafi ya dace a sashi inda ya kamata ba son zuciya ba ku tashi lafiya
sai Usaini Muhammad da magaran Zindar inda yace salam yau da gobe da fatan kuna lafiya wannan tallafin kuɗi ya kamata a dauki sababbin malaman makaranta da kuma tallafawa dalibai da kuma kayan karatu
sai kuma amsa daga wurin Haruna Hamisu dan Mallam Daura inda yace salam yau da gobe tabbas idan da za a gudanar da wannan tallafin kamar yadda ya kamata to da abin bai kai ga haka ba kuma da an samu saukin matsanancin halin da ake ciki yanzu
sakon mu na karshe ya fito daga Umar Bakal Magariya Kitari da magaran jamhuriyar Niger inda yace salam yau da gobe ni a tawa shawarar hanyoyin da ya kamata abu sune kamar haka inganta albashin malamai da kuma kawo aiki duk da ya shafi ilimi da koyarwa
mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu yanzu bari mu ji daga bakin ƴan Niger din kansu yanda suke kallon wannan lamarin
sunana Mamanada to na farko dai a matsayina na dan Niger a matsayina dan kasa ina farin ciki da wannan taimako da kasar Niger ta samu abinda nake fata da waɗannan kuɗi a mai da hankali dai na farko kan ilimin daya mata saboda me yasa nace haka la matsalar a wannan kasa ta mu yanzu ƴaƴan nan namu mata idan ba a ba su ilimi ba idan ba a ba su tarbiya ba to matsala ce idan mace ta samu ilimi ta yi karatu ta yi nisa wajen karatun wannan zai taimaka mata sosai kenan kasa ta karu su kankansu mata su karu in kai shiga cikin yankunan kasa musamman ƙauyuka da dai sauransu zaka ganin yara suna karatu a cikin rumfa ko kuma wani lokacin ma babu rumfa akan tabarmi ne suke karatu kaga wannan babban matsala ce idan ba a samu an kai dakunan da yara ba za su shiga su dauka karatun su to matsala to in lokacin damina ya za a yi kaga wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan kudade da ya kamata a jiya a kallar su wajen gina dakunan karatu ga yaran da ke kara sannan kuma bayan haka ka san a wannan kasa ta mu ta Niger malaman makaranta suna fuskantar matsaloli musamman a bangaren ilimin kananan makarantu na primary gaskiya wannan bangare malaman makaranta suna fuskantar rashin kuɗi da rashin yadda za su samu kayan ta yadda wannan bada ilimi ga waɗannan yara namu kenan dole gwamnati ta taimaka da waɗannan kuɗaɗe in kare inganta albashin su ne za a yi saboda malami in ba ya cikin natsuwa malam sul akwai waya ya kula da ƴaƴan wasu
sunana Salisu Yiro to ni a gani na abin da ya kamata a fifita wasu wannan kudin ya kamata a dauki mushanni a ba su horo na kware ko kuna aka sa inda ba ya horo malamai ba bisa ta fannin program da komai wannan ana samun matsala su yara a samu su kayan aiki kamar wasu kalasoshi azuzuwa na shiga aikin su wasu furniture na tattawai dai na kwalwa ni kaji a nan gani vraiment haka ne kamata a sa wannan kudi in san samu ne bisa harkan da ana so bari mu harkan ilimi ci gaba na kananan yara.
Sunana Alhaji Salisu Amadu. Na ɗaya da bawar kasance irin wannan abin in sun samu ya kamata a ce ko da gwamnatin batta da wani tsari na taimakawa tallahin wannan fannin wanda aka yi magana shi, to ya kamata a ce an yi shi. Amma ina ya kamata a yi shi? Ya kamata a yi shi na ƙananan yara. Tsari ne kamar na wata shekara huɗu ko biyar kenan, kaga abubuwa ne wanda zai zanto kenan kowace shekara za su zo su larwai su ga ina ne wannan abin aka ci gaba a fuskan shi, ko kuma ina ne yake da kuskure wanda za a kawo tallahi, ko kuma ina ne wanda ya kamata a gyara shi. Ina ga in ya zamanto ita gwamnatin Niger ta riga ta sa mutanen wanda ya kamata ba 'yan siyasa ba, ka san sha'anin ilimi, in ya zamanto wanda masanan abin wanda suka san tsarin abin wanda kuma suke yi da gobe su ne za a sa gaba, to sai a ci riba abin. Amma in ya zamanto fa siyasanci, to daga nan abin zai lalace kuma babu yanda za a yi abin ya ci gaba. A sa ƙasa gaba, a sa sani gaba. In Allah ya taimaka wazemanto turawan ba irin wannan bane za su tura jakli garka wanda zai zamanto a ba mutane kuɗi su ci gaba su, to ina ga inda za su tura ko mutanen su a zo a yi tsarin da su kuma su koma su ce musu ga abin da aka yi, ga abin da aka yi, wanda za a yi. Muna jin in ya zamanto abin kuma an ci gaba da yin shi, to in Allah ya tura za su ci gaba da yi. Amma in ya zamanto abin za a yi lura cikin naɗi ba inda za shi.
Lalle mun ji gwamnatin Niger ta samu tallafi daga Bankin Duniya, to mu abin da muke shawara da muke ba gwamnati, lalle wannan kudi ya kamata a bi sau da kawa a kashe su hanyar da ya kamata, kuma a sa su inda ya kamata. Tunda yau kowa ya sani tattalin ilimi na kasanmu yana cikin halin kakanaki. Ya kamata gwamnati ta yi amfani da wannan kudin wurin gina makarantu inda ba su da makarantu a gina, inda ba su da malamai kwarari, ya kamata a kai malamai kwarari. Wanda kuma aka gani suna da kurakurai, ya kamata a taimaka musu, a tallafa musu, su koya musu don su kware bisa kan aikin koyarsuwa. Abu na uku kuma, ya kamata gwamnati ta ba da hankali ta ba inspektorori da konsayoyi na education, ta ba su abun kayan aiki da abun hawa su je duk inda ya kamata don su gani yaya ne mushannin lakul suke tafiya da karantar da yara. To idan gwamnati ta yi amfani da wannan, insha Allahu za a ganin canji a bisa kan karatu na ƙasar mu ta Nijar.
Madalla yanzu bari mu je ga hirar da abokin aikinmu Abdul Aziz Adli Toro yayi da Dr. Dauda Mamadu Marti, ministan ilimin Niger.
Zuwan namu gayyatan Bankin Duniya ne don mu samu tattauna bisa wani program da suke da mu, su aza da mu na wajen dola miliyan 80 suke so cikin shekara uku na a sama bisa education a jamhuriyar Niger. Mun zo mun tattauna da su, mun shirya abinda muka gaya musu don musu kara mana kudin, har ya sama da 80 din yanzu har mu wuce miliyan 100 za su ba mu cikin shekara uku din na musamman cikin education na primary, secondary, har da university. Don mun zo ne da ma mu musu bayanin zaman da muke ciki, musu bayanin abinda sha'anin education yake a Niger. Mu samu tattauna mu kara gaya musu abin da ya fata mu tattauna musu, shine sai har suka ji dadi musu kara mana kudin.
To kakin ku zo nan kuna da jadawali wannan kudin mi za a yi da su?
Eh, mun tattauna duk mun kokatanta musu wahalolin da muke da su. Ka san a yanzu a Niger cikin baitul mali namu kashi 21 na kudin da muke da su sai mu sa cikin na education ne. Amma cikin kashi 21 din nan 80 duk biyan alwashin ma'aikata ne, 80 duk a cikin 100 din duk biyan alwashin mushinan lakwal ɗinmu ne. Shi ne yasa akwai waɗansu abu da mun ma iya ɗaukan a kanmu. misali zan baka abu guda. Kowace shekara a primary muna samun yara 600 suke shiga makaranta. 600 dinnan kowane makaranta, kowane class in za a dauka mutum 40 ne, muna so misali class 15,000 mushina 15,000. Wannan kuma in aka dauka Nijar ita kada fita ya dauka. Shine yasa mu tantamna da bakin duniya da wadansu abokan mu na hulɗa, mu kwatanta musu ga harkokin da muke ciki. Komin kudin jamhuriyar Nijar, akwai abun da suke sawa jamhuriyar Nijar bata ya dauki sha'anin makaranta a kanta ita kadai. Misali in ka dauki sha'anin tsaro, diba a arewa da mu akwai Libya. A Libya kwaya sun zaman Libya babu tsawon tsaro na kirki, babu ma gwamnati za mu ce. A yamma da mu akwai Mali, akwai Burkina Faso, nan alƙaida da aka mi su kenan sun tattara mutane hankali. A nan gusum da mu akwai a Najeriya wajen bakin Chadi Boko Haram. Don in ka ɗauka sha'anin Nijar ɗin, duk mahi yawan kuɗin da muke samu akan tsaro muke sa su. Shine yasa bamu da kuɗi da yawa da za mu samu bunƙasa sha'anin makaranta a jamhuriyar Nijar kagan da ya kamata. Shine yasa muka kwatanta musu, shine ma yasa suka gane ya kamata a tattauna a kawo ma makaranta Nijar taimakon da ya kamata.
To yanzu haka kashi nawa bisa ɗari gwamnatin Nijar take ba take sa cikin harkokin tsaro?
A yanzu dai kashi 15 zuwa 18 ne a cikin ɗari.
To idan an diba wajen haraka ba da ilimi?
Kashi 21 cikin ɗari.
So wannan kuɗin da za a ba ku, za ku amfani da su ne ku taimaka ma 'ya'ya mata? Paske kamar da kun ka sani, 'ya'ya mata su ne wanda suke samun matsaloli da dama wajen samun ilimi.
Babu ƙasan da zai je ya tsaya ya ci gaba a duniya in bai sa sha'anin harkokin mata ba a gaba. Shi ne ma ya sa tambara mun ɗauki wani ƙuduri da yake cewa decree. Decree ɗin da muka ɗauka don asara ba mata aikin da za su sa yaran su lakol, kuma ma 'yan mata in mun sa su lakol ɗin ma su zamna su yi karatu su yi abin da zai sa su zama manyan gobe. Kun ga in aka ɗauka a duk duniya mata su ne gaba. Kai ba duniya ba sha'anin makaranta ba, ko a gida ne 'yan mata ne gaba. Ba maza kurun bi min mata muke yi. In muna so ƙasar mu ta ci gaba, dole sai mun kuna da karatun mata. Shi ne yasa shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya ce a ba makarantar mata ƙarfi fiye da na ma in ya so na maza ɗin.
Shugaban Muhammadu Isu, bisa ga ɗauka batun shugaban ƙasa ne Muhammadu Isu, mun san da kakin ya ɗauki targar mulki ya yi alwashin cewa za a ba da karatun makaranta zai zama majanan. Ba za a biya ko dala ba daga mai yaro mai shekara 1 zuwa shekara 16. Sai abu ya birkito a yau, kamar yadda muke gani wasu makarantu masu zaman kansu gwamnati ne ba ta taimaka musu da ya kamata. Me za ka ce akan wannan lamarin?
A'a, yau shi sha'anin ka san sha'anin demokrasiya ne. In namiji ya ce yaran shi suna so su yi karatu a cikin gun da ake biya musu, shi ne ya kamata. A kan shi da ya faɗi za a ba shekara yaro har zuwa shekara 16 karatun na kyauta ɗin nan, yaron talaka ne. Muhammadu Isu so yake yaron talaka ya zama wani abu. Bai ce ba a yaran attajiri ma in yana da kuɗi ya riƙe kuɗin shi a gida ya hana shi biya, a'a. Wannan sha'an demokrasiya ne, ba abin da muka iya. Amma abin da muke so yaron talaka ya zama wani abu a Nijar. Wannan ɗin baya yiwuwa sai ya yi karatu. 16 ɗin na menene? Yaro in ka shiga haka ya shi yana shekara 4 yana shiga abin da aka ce preschooler, ya shekara 2 preschooler, ya shekara 6 primary, kaga shi an shekara 8 kenan. In ya shekara 4 a college sai ya je haka mai san brevet din shi, ya shekara 16. So muke ne yaro in ya shiga lakol a shekara 4 din nan har ya kai 16 nan, sai rika har ya kai 3 mai brevet nan, kar a ce ya bar lakol. Ko yaro ne ko babba ne a ce ya yi, ko da kaɗan ne a cikin harkokin boko, ko da kaɗan ne ya fita daga cikin jahilci. Bisan yakin da jahilcin ne ya sa shugaban ƙasa ya ce in dai ɗan Nijar ya shiga boko ya tsaya har shekara 16 ɗin.
To sai yanzu aka kwana, kuma muna ganin kama har yanzu akwai malaman makaranta da ke jami'an kwantaragi wanda har yanzu suna kuka, suna tambaya har yanzu ba a biya su albashinsu ba. Ya ka kwana kan wannan lamarin?
Na duka ni dai a sani na duk an biya su. Babu tabbat zamun da na ɗauki wannan minista ɗin a 2016 akwai ɗan laiti da ake yi, amma yanzu babu laiti, duk ana biyansu. alhali shi yasa waɗansu mun samu lakol da ya kamata bai kamata ma a gina su aka gina su. Yanzu su muke ne ƴan gunduma su da kansu diba ya cancanta ne a gina lakol a gurin nan ko ka a kara gina. Ba mu mu za mu ce musu aku gina a wancan gari ba, su ya kamata su diba garin nan ya cancanta a mashi lakol ko a lakol. Shi ne ma yasa da don a sama ake yin shi sai mu samu lakol da bai kamata ba ma a gina shi an gina shi. Shi ne yasa kuma muka samu lakol a kankanan gari na Nijar. Yanzu ina da lakol a daji 656 da yaran na lakol ɗin gaba ɗaya ba na aji guda ba, lakol ɗin gaba ɗaya bai kai mutum 15 ba. Mai kyau ne don dukkansu so muke ne in lakol za a gina shi ɗan garin su kansu su diba ya cancanta a gina a gina shi don akwai yara, bai cancanta a gina ba don babu yara. Shi kina aikin nasu.
To me yake akan lamarin wasu jihohi a cikin Niger kamar Agadez, Difa, a can ƙauyuka wasu har yanzu an ce yaran har yanzu suna zaune ne a ƙasa suke karatu ba sa da abin da ya kamata.
Kasan yanzu cikin sha'anin transfer da competence din nan an ce ne kowace gari ƴan gari akwai committee registration da muke cewa ƴan gari din su da kansu kamun gwamnati ya musu soro misali su yi rumfa na ko na kara ne su sa yaran su a cikin da tabirmi su aje su kamun gwamnati ta samu kudin da za ta sa ta kira su. Don mi gwamnati ba ta iya sa a yanzu ba ta da ƙarfin yin ko ina lakol da ya kamata a gina shi. Azu na gaya maka kowane shekara yara 600,000 suke shiga lakol. 600,000 ɗin nan anan aka ɗauka kowane soro zai ɗauki mutum 40 kenan. Mu abinda muke so lakol ginin soro 15,000 a kowane shekara. Kowane soro in aka gina shi yana da banci tabulban ɗin nan 25 komin kuɗin da ke gare mu a yanzu bisan ka ɗauki bisa sha'anin na tsaro. Gwamnati ba ta iya ita kadai ta aikin nan. Shi ne ma ya sa muka zo nan bankin duniya muka kwanta musu ga matsalar mu. Muna so mu yi harkokin tsaro ba sa bar mu yi kuma harkokin talaucin game duniya nan da yayi. Yau in ka ɗauki sha'anin cigaban ƙasa ba ma Nijar ba ne nan Amerika ma na gani ai akwai harkoki da ba sa sa ko mi ya je kan da ya kamata ya je. Ko ina ban ka jiba yanzu kasashen Afirka waɗansu suna yajin aiki anan suna wani menene anan harkokin ci gaban ƙasar ne baya yi economic nasu ne har yanzu akwai crisis. Don crisis ɗin nan da ya gama mu duka shine yasa ba mu Nijar yanzu ba ta da ƙarfin ta ce za ta iya yin kowane shekara 5 soro 15 15 baya yi wani.
Kenan kana suka ce kuɗin da ake ba ofishin naka kan bai ishe ku ba ya kamata ƙara muku ko ko me yake so kace?
Nijar din ne ma ba ta iya ɗaukan wannan ɗin a kanta ko an ban duka ma ai ba mu kuɗi ba ne education kuɗin ba ne yake iya wannan aikin. Muna da matsaloli da yawa in ka ɗauka ba diba dukkan makwabtanmu muna a hukun da ba matsala ne dukkan su yanzu gama duniya ne yanzu sha'anin economic na duniya crisis ɗin ya yi yawa ne ko ina. Ban ko an ba ni duk bidje din baya yiwa ma ban ne kadai tunda bidje din na Nijar din duka bidje din na shi ba ni education bane kurum amma di ba amma an yi kokari cikin 100 an ba mu 21 alhamdulillah dai mu mutai alhamdulillah mu mun gode.
Okay, sai kuma matsala mata ƴan kontragi wanda sun kace su suna da mazan su sai a tura su ƙauyuka a bar mazan su su bar mazan su gida kuma waɗanda ba sa da maza su sai a kawo su a Nyamai. Mi za ku ce akan wannan lamari? Faske sun kira mu sun kama kuken sun ce gaskiya wannan abu ba a yi musu adalci ba. A matsayin ku ministan education mi za ku ce akan wannan lamarin?
Samun da bara aka yi tare-tare nan ba mu tsaya ba mu muka diba wance miji gareki wance baki da miji wance budurwa ce wancan zawara ce wannan namiji ne mace ne ba ma iya yin haka. Ni minista kowa mu shan lakol sai in diba misali cikin mutane 100 nawa suke da suna cikin class din su suna aikin su nawa ya soro kuma wanda ba sa aiki wanda ba sa aiki din nan amma suna nan zamne an yame su ne tura daji a cikin mai yiwa ne a samu mata arme a cikin a samu budurwa a samu zawara a samu namiji haka muka yi da. Amma yanzu mun dauka ne wannan din tunda ya wuce guguwar ta wuce da vacancy zo dukkan su maza misali na wanda suke kewayen Nyamai su wajen 400 na hudda na aika su daji wani jaha, amma matan da suka tambaya su zo Yamai duk an maida mai yawan su an maida su. Ba ma ko gwamnati musu ba ni iya kawo su Yamai, amma suna so kai wayan Yamai sai kawo su. Men Yamai gari ne ba ni iya kawo su, domin an Yamai din babu ba ni da makarantar da zai dauke su duka. Libaha yanzu ka dauka Yamai, ina da mata mushina 5563 ka san maza nawa gare ni 32
kenan. Matan sun he mazan yawa,
matan a dadin ma matan sun he mazan yawa. Kowace mace so take ta zauna a Yamai, yana yiwa. Shi sha'anin aikin gwamnati wannan akwai aikin gida, wannan tabbat ne. Addinin ma ya ce yaro da uwar shi da uban shi zama a gidansu tattamna gida, amma akwai aikin gwamnati. Shi aikin gwamnati in kana son shi ka tsaya ka aikin ka, in kuma a aikin gidan kake so kai sai ka zauna, ba dole bane fa. Amma ni in ina nan zamne na sa aikin gwamnati gaba, gwamnatin nake diba wata kun daga bayan diba gidan ko gobe haka za mu yi. Ba ni iya cewa a wannan baiwal Allah kan jala be mace ya hudu gare ta ya goma gare ta, a ni a can ba diyan nata nake diba ba. Yara nawa ne suna zamne suna jiran omushe?
To yanzu kun zo nan Amurka kuma akwai batun cewa bankin duniya zai ba ku wannan kuɗin, wani alwashi zaka ba mu lalle cewa wannan kuɗin za a sa su za a yi amfani da su wanda ya kamata?
Ai in bani bani da gurin wannan din ba zan zo nan din ba ma in zancan da alili ba za ka sani ma ke mun samu kuɗin da sai cancin kurum yawo ne mai kawo ya kawo mu. A kuɗin nan za mu kawo su ne mu kwatanta ma jama'a, gashi mun samu miliyan 80 kashi a hannu sun kwatanta mana kuma mu yi wani takarda na miliyan 20 din nan za su taya mu cika miliyan 100 din nan kaf muka same su a hannu. Za mu yi abin da zai sa kowa ya zo ya gani an samu kuɗin nan kuma ga abin da aka yi. Su da kansu ma karkamanci da abu guda, akwai wani proje da suke ba mu kuɗi yanzu ko akwai MCC akwai wani proje na cha fayek na education ne. Ko ne yota uku suna aika mutane su riba shin kuɗin nan kuna aika kuna kashe shi da hanya mai kyau ko dai kuna sa aljihunku ne? Ko ne wata uku dan wannan din ma mun kayyada da su daga sun bamu a cikin aikin zai fara cikin August, daga sun bamu kuɗin nan cikin watan August mun fara aiki da su. Za mu ce gashi na farko ga abin da za mu yi da su kamun nan ma kowa ya gane wa juna. Daga August din mun samu December za su aika mutane su ce ai kuɗin wani wata uku da muka ba ku ina yake? Sai mu ce gashi abin da muka yi da shi. Sun kwatanta mana mu yi da wuri-wuri mu kashe su a cikin hanya mai kyau. Daga mun kashe su kamun wata shekarar nan uku ya kare ma za su kara mana waɗansu kuma miliyan 40 bisan shi mun kare da wuri, amma mun kashe su hanya mai kyau. Muka ce wallahi za mu kashe su a hanya mai kyau, ba za mu sa su hannu aljihun ba.
Kene yanzu kuɗin suna a gare ku koko ba a zo wa kuɗin ba?
Sun ce mana su je ku je ku yi ku gaya mana kamun nan zuwa August bisan wani hanya za mu kashe su. Mun fara tattauna kenan kuɗin mun same su suna hannu, bai zo wajen ba mai suna wurin su. Mun sa yarjejeniya cikin kamun nan zuwa watan August nan za mu tsaya ne mu ce hanya na farko ga gunda za mu sa misali 20, hanya na biyu ga gunda za mu sa misali 30, hanya uku na za ku sa 45, hanya na hudu 5, haka za mu tashi mu tattauna da su mu aika musu. Su ma cikin wata uku za su aika mana mutane su gani tsarin nan da muka yi yayi ku bai ba. Daga nan kuma August yayi sai mu har samu kuɗin mu je mu yi aikin da ya kamata mu talakawa mu.
To jama'a, kun ji daga wurin ministan ilimi na jamhuriyar Niger, kuma kun ji ra'ayin mutane daga Niger din kansu wanda wannan lamarin ya shafe su. Cikin duk magana da ministan nan ya yi, babu wanda ya burge ni kamar maganan da ya yi na cewa mata mu ne a gaba. Duk wanda ke neman ya daga kanshi ko kuma ya daga kasar ko ta inda wanda yake zama tare da dole ne ya daga mata. Zara'u ya ce
haka ne, ilimin mata yana da amfani saboda cigaban al'umma.
kuma bankin duniya a tsarin da suka fito da ya burge sosai.
To mun gode.
Jama'a dai duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin Julie Gresham da injiniyan mu na yau muna ce muku ku huta lafiya. Da talo kuma da sa hakkin mu ne.